السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يريد مكة صاحب حدوى أولا مصلاتي مي البركة إن شاء الله ناء النور da kenan wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantarwar Qur'ani muna roƙon Allah ta'ala yayi rahama da gafara da jinkai da yafiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu da aminanmu muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya mana baiwa da rayuwa akan hanya madaidaiciya a duniya idan ajalinmu yayi muna roƙon Allah ta'ala ya dauki rayuwarmu yana mai yarda da mu da kuma kauna zuwa gare mu muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani albarka da ke cikin wannan wata na Ramadan ni da ku Allah ta'ala ya hada mu da wannan albarka din muna kaskantar da kai da roƙon Allah ta'ala da sunayensa na Al-Hayyu Al-Qayyum ya zal jalali wal ikram wadannan kwanaki masu albarka Allah ya karbi ibadunmu Allah ta'ala ya karbi dukkan ayyukanmu na kwarai Allah ya sa mu a cikin bayin da an riga an gafarta musu Allah ta'ala ya sa a wannan wata mai albarka da ni da kai da su sunayenmu na cikin waɗanda aka riga aka rubuta ƴan aljanna ne addu'o'i da muke dare da rana Allah ya karɓa mana alheri da muke nema a wurin Allah na lahira da duniya Allah ya bamu sharri da muke neman kariya Allah ya kare mu dukkan wanda ya nufe mu da alheri muna roƙon Allah ta'ala ya bashi alheri ninkin baninki wanda yake nufin mu da sharri Allah ya shirye shi idan ba zai shiri ba muna roƙon Allah ya mai da dukkan sharri da bala'i da ya ɗebo ya kare a kansa muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama Allah ta'ala ya mada baiwa da shiga aljanna ta kofar Rayyan insha Allah za mu fara da tambayoyi yau muna 19 ko 19 ga watan Ramadan hijira shekara ta 1446 jiya mun yi bayani mai tsawo kan rasuwar Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini ba amsa tambayoyi ba babu laifi yau ai aiki da dama din a karanta abin da ya sawo ga ko insha Allah ta'ala bismillah ko
malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
yake cewa daga Ahmad Abubakar Talatan Mafara jihar Zamfara
wannan ba Zamfara ne ke nan Talatan Mafara Laraban Mafara fa yau ke nene to ai Laraban Mafara da ce mu je yanzu ne to muna mu daga nan Laraban Mafara muna ga da mutanen Talatan Mafara to
yace malam Allah ya kara wa rayuwa albarka ya cika magabata
amin ya hayyu ya qayyum
yace malam ina da tambaya mutum ne yake da matarsa har sun samu haihuwa biyu zuwa uku. Wata rana sai wata tsohuwa ta zo gidan. Da ganin matar sai ta ce, ke ce matar wani? Ta ce, e. Sai tsohuwar ta ce, to wallahi daga ke har mijinki na shayar da kuro. Kuma aka yi bincike aka samu tabbacin haka ne. To malam menene matsayin aurensu da kuma ƴaƴan da suka samu a tsakaninsu? Allah ya sa a gama lafiya.
A cikin littafin fatawa islamiyya na fadilatu Sheikh Muhammad Salih Al-Husaymin Al-Wuhaibi At-Tamimi rahmatullahi alayhi, inda yake take bayanin nan ne, haka yake yace auren nan babu shi, sannan kuma ƴaƴan nasu ne. Dalilin cewa aure babu shi, akwai hadisai da dama. Daga ciki akwai hadisin da ke cewa yahrumu minar raba ma yahrumu minan nasab. Dukkan abin da dangantaka ta jini take haramtarwa, to shayarwa ma yana iya haramtarwa. Yadda ba ka iya auren ƙawarka, uwa ɗaya uba ɗaya misali, to wacce ta sha nonon mahaifiyarka da lokaci ko wani adadi da shari'a ta saka, ita ma haramun ne gare ka. Wannan hadisi iya cikin littafin Sahihu Muslim, hadisi na 1447, cewa abun da alaƙa ta nasaba ke haramtarwa, to shayarwa ma na iya haramtarwa. Kuma idan ka duba hurrimat alaikum ummahatukum a cikin suratul nisa, har wa akhawatukum minar radha'a a cikin aya ta 23 a cikin suratul nisa, ƴan uwanku mata da kuka yi tarayya wajen shan nono ɗaya, su ma suna haramta ku aure su. Adadi nawa ne yake iya haramtarwa? Ba iya shayarwa ne kawai kwaya ɗaya ko biyu ko uku yake haramtarwa ba. A ka'ida sai yaro ya sha nono kamar sau biyar ya ƙoshi, ko kuma mace ta sha nono kamar biyar ta ƙoshi, to a nan ne yake haramtar da aure tsakaninta da ƴaƴan wanda ta shayar ɗin ko abin da ya kama da haka. Saboda hadisi na Muslim na 1452 da biyayyen halitta tsira da abin da safata gare shi yake cewa, Nana Aisha ta ce, da idan an sha guda goma ne yake haramtarwa, daga baya sai aka ce shan nono sau biyar shi yake haramtarwa. To kaga an soke goma an rage adadin. To ala ayi halin, idan mutane biyu suka sha nonon mace guda ɗaya, ko kuma wani ya sha nonon mahaifiyarki, ko kuma wata ta sha nonon mahaifiyarka, har ya kai sau biyar tana ƙoshi ko yana ƙoshi, to da ita da ƴaƴan wannan matan aure ya haramta tsakaninsu. Shi yasa yake da muhimmanci mu kiyaye irin wacce ta ɗauki ƴarwa da ta shayar, wacce ta ɗauki ɗanwa da ta shayar, irin an je anguwa ko an je barkatu ana yawan yin wannan, ko gida ɗaya ake ana gidan haya, yaro iya ta kuka ƙosa ba tare sai ki ɗauka ke ta shayar da shi. In an shayar da shi ya kai sau biyar a kiyaye, ya kina zakin zama uwa gare shi dan ya riga ya sha maman shi. So da haka aure tsakaninsa da ƴaƴan shi yana haramta. Mafhum? Tayyib, magana akan ƴaƴan. ƴaƴa da aka riga aka haifa, Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Bas rahmatullahi alayhi, dogaro da ayar da Allah ta'ala yake cewa, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na" a cikin Bakara aya ta 286. Yace kula da wannan ƴaƴan su ne na halal. Dan me dalili? Dan kuskure ne ya faru ko rashin sani? Da rashin sani da kuskure duka Allah yana yafe wa mutum. Kula ga wannan ƴaƴan za su gaba da biyarin wance ne mahaifiyarsu, wane ne babansu. Sai kuma magana da kika yi na cewa ko kace an bincika an tabbatar. An tabbatar da an bincika? Saboda yana buƙatar bincike. In ba a bincika ba sai an yi bincike na haƙiƙa. Saboda me yasa tsohuwar ta taso ta kanas kawai ta zo gidan da ta tambaye ki? Kuma me yasa tsohuwar ta san an yi auren tuntunin ba ta yi wannan ba, har aka aihuwa ɗaya biyu uku? Yadda kuma ka san akwai masu gyara a cikin al'umma, wanda kuma manufarsu shi ne ɓata al'umma. Wannan kuma dole a kiyaye shi. Sai binciken da aka yi sai an kula da adalcinta ta kai a ƙarshen shaidanta?
mutuncin sa ya kai a karba, addinin sa ya kai a karba, kuma tsufan muna fatan bai sa ta rube ba. Dan tsufa idan babu Qur'ani takan sa mutum gaba ɗaya ya zama wani abu ne na daban. Tsofin da ba sa ya samu matsala su ne masu ilimin Qur'ani da kuma wani ilimi mai amfani, Allah yana sawwaka musu. Amma in tsufa ta haɗu da jahilci, to al'amarin babu daɗi. Don haka kula ga wannan Ibn Qudamah rahmatullahi alayhi cikin Al-Mughni, musamman da ma'asharhul kafai sharhul kabir na Al-Mughni. A wannan idan muka duba bodin na tara ya yi magana a kan matsalar yadda ake tantance shayarwa da namba na 199 da 200, cewa idan aka samu kokwanto a kan adadin shan nonon da yaro ya yi, shin ya kai 5 ne ko 6 ne ko 4 ne ba a tabbatar ba, sai ce a nan ba za a haramtar da aure ba. Idan kuma aka samu kokwanto, shin tabbas matar nan ta shayar da shi ko ta shayar da ita, in ba a samu yaqini bai ce ba za a haramta aure ba, don me? Dan al yaqinu la yazulu bishak, ba a gusar da yaqini da kokwanto. Yaqini ne kadai ke koran yaqini, amma kokwanto baya koran yaqini. So kula ga wannan, sai a ajiye dattijuwar nan, a samu dattawa su ajiye ta ko malamai. Na farko a bincika ina ta shafi yadda wannan mace, ina ta shafi da wannan yaro, shin akwai kalila kusanci da ke nuna ta shafi da su? A yi bincike, in aka yi binciken ya tabbatar haka ne, babu hukuma a kan magananta, babu kokwanto addininta, babu kokwanto a kan cewa tana da matsalar memory, to wannan aure ya lalace, ‘ya’ya kuma naku ne. Da wannan malamin suka ce auren ko ba a sake shi ba ya lalace, ba sai an sake ba, automatically ai auren da ya riga ya kullu ne ake raba shi. To amma in har hakan ne, daga labarin ya tabbata auren ya lalace, amma aka rubuta takarda saboda record, aka ce wane ya rabu da wancan, wannan kuma ya yi kyawu, don a samu nutsuwa a zuciya cewa akwai evidence an riga an raba tsakaninsu. Wallahu ta'ala a'lam.
Wannan mai tambaya ta biyu yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya kara wa malamin lafiya da nisan fara, ya gafarta wa iyayen malam.
Amin.
Tambaya ta ita ce, shin mata masu zuwa sallar tarawihi su ma wajibi ne su haɗa sahu kamar yadda maza suke haɗawa a tarawihi?
Amin. Akwai hadisi da ke Bukhari hadisi na 717 da ke cewa, latusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum. Akwai riwaya bayna qulubikum. Wannan hadisi iya Bukhari hadisi na 717. Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Al-Uhaybi At-Tamimi rahmatullahi alayhi yana magana akan hadisin da sauran nassosi a cikin majmu'un fatawa. A volume na 17 ya yi magana a kan hukuncen haɗa sahu kan kamar matsala namba na 126, 127 da 128. A wannan wuri yake cewa dukkan nassosin da suka zo haɗa sahu ba su bambanta sallan mace da namiji ba, ba su bambanta sallan farilla da nafila ba, ba su bambanta sallan gawa da samsu salawat ba, ba su bambanta sallan idi da sallan juma'a ba, ba su bambanta sallan ainihin maza da na mata ba, kamar da fara a farko. Za ka yi ce nassin yana magana a kan dukkan mutane ne, cewa haɗa sahu wajibi ne. Bisa ga wannan dalili shi ne yadda shari'a ta karantar da maza haɗa sahu, shi ne a tabbatar ba a haɗa kan yatsu ba, ƙafar duka ta haɗu, an haɗa kuma ka haɗa ta haɗu. Haka ake buƙata mata su ma su haɗa sahu idan sun zo sallah. Dan nassi din bai ce da maza banda mata ba, kuma a shari'a idan nassi yayi magana matukar bai ce banda mata ba, to hukuncin Allah ya tafi maza da mata ne. Har aljannu sun shiga cikin umurni da ake babu, don wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, a cikin Zariyat ayat 56. Kaga wa ma khalaqtul jinna wal insa, insan nan ya hada maza da mata ne, don haka al'amarin bauta ya hada namiji da mace da aljannu gaba ɗaya. Allah ta'ala yake mana magana, don haka anan ba a toge mata ba, su ma mata a magana mafi inganci, daidaita sahu da haɗa sahu wajibi ne a kansu insha Allahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ina ga akwai lokaci tun da jiya ba, yaban akwai tambaya da sai a gara ya kai uku a yau insha Allah.
To wannan mai tambaya ta kace yake cewa assalamu alaikum ya shafi.
Ta kace ke dan ko kuma da zaka karanta?
Wanda zan karanta ta kace saboda lokaci.
Kuna samun tambaya tana kai nawa kullum?
Ai yana kaiwa dubiya a nan wannan.
Kullum to ai ko a filin kiyama Allah ya kare mu daga tambaya. Ah.
bayan karin kiyama Allah Allah ga yabe mana tarbiyyar kiyama
ah da ma ku ne kuka shirya yanzu kai ne kake son duk kullu
aba jama'a
tambaya duk kullu
lalla kai duk yana babbar magana
ai zo haka
kana maka tambayoyi to sai kai da amsa a mazo ne sai daga da ya Allah ku alahira Allah ka sa tambaye mu babu yawa amma da hali Allah ka yafe mana tambayen kiyama Allah ka yafe mana tambayen kiyama Allah ka yafe mana tambayen kiyama to tambaya duk a kullum kai magana ta jika a kwana 30 tambaya 30,000 da kai sama da 1000 magana da Allah sarki to Allah ya bamu damar da zamu ci gaba da amsawa a wasu lokuta na daban gurgurdan abin da Allah ya himmantar da mu na'am bismillah
yake cewa Allah ya dukan mahaifa
amin ya hayyu ya kayyum
ina son malami ya taimaka ya amsa mun tambaya gidanmu ne muna cikin kunci da kannanmu a yanzu ko sabon da goda baki ba yana gagarawa amma babanmu sai kara aure yake a yanzu haka ya ci ba shi kuɗi ya biya ta da
ikin lalata
idan kuka
masa
magana sai ya ce wai annabi ya ce idan talauci ya matsa wa mutum sai ya kara aure don Allah malam shin annabi ya faɗa haka don Allah malam ka ba wa babanmu shawara domin haka kawai yake son ka kuma yana cewa dukkanmu mu zama kamar ka wato bari ka koyi da kai malam ka taimaka don Allah a fitar mana da dukkanmu
to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh babanku da yake so na ina roƙon Allah ya kaurace shi da wannan kuma Allah ta'ala ya sa tambayar da zan amsa za ta isa zuwa ga kunnensa sannan kuma da yake fata Allah ya sa ku zama iri na ku koyi da ni ina roƙon Allah ta'ala ya sa ku bi ni albarka ta'ayyan mu duka Allah ya sa su fi mu albarka su fi mu amfani a cikin al'umma idan muka duba silsilatul ahadisi al-da'ifa wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi' fi al-umma na babban malamin hadisi marigayi Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya masa rahama ya ji kansa a hadisi na 3400 karkashin sa yayi sharha da tahqiqi na hadisan da ke magana akan wai a kara aure idan talauci ya kariya ya damu mutum yayi magana mai tsawo akan menene matsayin waɗannan hadisai cewa in talauci ya ishe ka to ka kara aure idan ma ba ka da kuɗi ka kara aure har ga Allah a magana mafi inganci waɗannan maganganu ba su tabbata ba a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka duba silsilatul ahadisi dhaifa karkashin lambar hadisi na 3400 babu wani hadisi daidai inganta ɗaya daga cikin hadisi akwai wanda an ce na Jabir ibn Abdullah ne cewa ja'a rajulun ila annabi yashtaki alfaqa wai wani mutum ya zo wajen fiyayyen halitta yana kukan talauci fa amarahu an yatazawwaj sai fiyayyen halitta yace je kai aure wannan hadisi da muka duba mizanul i'tidal na Imam Adh-Dhahabi rahmatullahi alaihi al-Hafiz yace a cikin isnadin hadisin akwai wani mutum mai suna Sa'id ibn Muhammad Sa'id ibn Muhammad kuma ba a karban hadisin sa don a wurin malaman hadisi akwai manya-manyan illoli idan suka tafi mutum hadisinsa ba a karba akwai al-kadhib na biyu akwai at-tuhuma bil-kadhib na uku akwai al-fisk na huɗu akwai al-bid'a na biyar akwai al-jahala na shida akwai fahshul galat na bakwai akwai kathratul ghalla na takwas akwai su'ul hirsi na tara akwai ibhami na goma akwai mukhalafatus zakat waɗannan duk illar da aka samu tare da mutum to hadisinsa a ka'ida za a kafa hujja da shi ko a samu mutum da ƙarya ko ana tuhumarsa da ƙarya ko kuma da fasikanci ko kuma ƙirƙirar abin da fiyayyen halitta bai bai mai da shi addini ko na biyar ya zama majhuli ne majhulin mutum shine wanda ba a san shi ba ba a karɓar hadisin wanda ba a san adalcinsa da nagartarsa ba akwai waɗanda suke da gafala akwai waɗanda suke da rudani idan suka yi magana abin da kuma daban abin da suke rikotin daban ko da mutanen kirki ne ba a karɓar hadisinsu akwai waɗanda suke da wahami yawan ruɗewa akwai masu mukhalafatus zakat duk inda mutum suka yi magana suna saba waɗanda suka fi su adalci da kuma ƙarfin adda
akwai masu su'u hifzi mummunar hadda in ya dauki haddace abu ya zo sai ta kawo ta upside down duk waɗannan illoli in suka faru da mutum a ka'ida ba a karban hadisin sa don haka shi Sa'id ibn Muhammad Imam Az-Zahabi rahimahullah yake cewa ba a karban hadisin sa daga cikin malaman da suka ce ba a karban hadisin sa akwai irin kaman Abu Hatim yace ba a karban ba a taba hujja da shi laysa bi shay'in fil hadith hadisi ba a dogaro da maganar sa Ibn Hibban rahimahullah duk da iya da sauki a wurin karban maganganun mutane amma duk da haka da yazo kan Sa'id ibn Muhammad iya magana sai ce Sa'id ibn Muhammad la yutajju bi hadithihi hadisin sa ba abu da kafa hujja bane idan muka duba cikin koda ahadith al-qasas shafi na 89 akwai maganar Sheikhul Islam rahimahullah yake cewa hatta asar da aka kawo na cewa wai wani ya zo ya samu fiyayyen halitta yace talauciya kishi yace kare aure ya kare ta biyu sake zuwa yace kare ta uku ya kare ta uku yace kare ta hudu ya kare ta hudu wai daga baya sai ya arziki yace wanda ya kare hadisi din hadisin ƙarya ne in an ce hadisin ƙarya zama mawdu'i ne ma kenan saboda haƙaƙida dhaifin hadisi shi rauni yake da shi mawdu'u kuma hadisin ƙarya ne ba illa sakamakon karfin a ce dhaifi ne don dhaifi yana iya yi wani dan hanyoyin suka yi yawa din ma ya koma hasanun li ghairihi ko ya zama sahihun li ghairihi a wani hali duk yana iya yiwa bai zama li dhaifi amma yana iya zama li ghairihi a wurin malaman hadisi so ala ayi halin in an ce mawdu'i ne to kawai kai ke zaka ce ƙarya aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam ibnu kafir rahimahullah ko a tafsirin qur'ani in muka duba a tafsirin qur'ani al-karim a bolin na shida namba na 53 yayi magana cewa dukkan hadisan da suka zo akan a dalilin talauci a ƙara aure ba su inganta ba to yanzu kaddara a ce a dalilin talauci ga ƙara aure yau kana Abuja ana ba ka 70,000 in ma an yi implementin 70,000 shi ke da kana da iyali a yanya mace dai da yaya uku nawa kake biyan haya nawa ne kudin makarantarsu nawa ne abincinsu nawa ne maganinsu in ka ƙara aure na za ka yi ta haba shari'a wani hankali ake yi sai a za a yi biyayyen halitta shugaban masu hankalin duniya ya ce kana cikin talauci ga ƙara aure mu yi ta haifan ƴaƴa ba karatun addini ba karatun zamani babu tarbiyya wani ma ba a san ina dan yake kwana ba kawai mu haifi ƴaƴa shekara hudu zuwa biyar mu je mu zubar da su mu ƙara aiko wasu haba jama'a ai ko da hankali ka san bai dace da hankali lafiyar yi wannan ba har da Allah ya yi shari'a ta masu hankali da kuma addinin musulunci ya karantar da mu mu haifu mu ƴaƴa da yawa kamar yadda ya zo cikin koda littafin Irwaul Ghalib fi taqrir hadith madaris sabil hadisin farko ya tabbata tazawwaju al waluda al waluda fa inni mukathir bikum al anbiya yawm al qiyama ku hayayya fa zan yi al fahari da yau ku gobe kiyama amma mu kiyaye fiyayyen halitta zai al fahari ne da mutane masu nagarta na kwarai wanda suka san addini suka san rayuwa jama'ar da suke amfanar da al'umma ba su cutar da al'umma ba da Allah ta yaza yi manzon Allah ya alfahari da kidnappers yanzu don Allah hankalinka ya kama zai alfahari da bandit don Allah zai alfahari da terrorist gobe kiyama ka tambayi kanka waɗanda suke sace mutane a cikin northwest din nan kazana zuwa zamfara zuwa sanfara zuwa kirbi zuwa kaduna don allah a cikin su akwai musulmi a kodin da zai zai kyama mazan allah kalle shi ce wannan nawa ne haba jama'a haba ai zai yi alfahari da yan kwarai ne a babin kyauta da zato in an ce aharin ma mahaddacin qur'ani ne za mu kyauta da zaran mazan allah zai alfahari da shi don ya haddace qur'ani ko ba mu san wani abu na kabira tare da shi ba muna manzon alkhairi amma ba zai yi mu aiyaka ba yadda suke ba kuma Allah ya wajabta mana ciyar da su tufatar da su ilmantar da su ba su wajen zama ba su magani kuma ba mu yi wannan ba mu basu karazube kuma a je filin kiyama ya ce wannan nawa ne ba ga inna atayna kalkawthar ba hadisai ne nawa ne wanda za su zo shan ruwan alkawthar ya kore su har ma aka kore su ya ce ai jama'a ta ce ai bayan ta sun canja sai ce fa su huka lahu tun da su tafi su ba da wuri ba ruwa na da su haba jama'a aihuwa ba aihuwa ne kadai a kanmu ba fa daukar nauyin ƴaƴa wajibi ne ilmantar da su wajibi ne tufatar da su wajibi ne ba su abinci wajibi ne karantar da su addini da karatun zamani a yanzu yana zama wajibi ne koya musu sana'a na iya zama wajibi ne koya musu ɗabi'un ƙwarai wajibi ne so ba zai yi kawai a yi ta haihuwar su kara daga muna kafa hujja da maganganun da ba su tabbata daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ba. Allah yana iya baka arziki dalilin aure, saboda idan kana da iyali Allah ta'ala yakan yi sarar da ka aure ta ya zama budget dinta ya dawo gare ka, amma wannan iyalin in kana da halin daukan nauyinta ne ba ka dogara da hadisai da ifai kawai ka zo kai ta kinkima wa fiyayyen halitta abinda bai tabbata ya faɗa ba. Shari'a ta dora nauyi, babu wanda zai auren farko ma sai wanda ke da halin daukan nauyi. Qur'ani ya gaya mana in ma ba ka da halin daukan nauyi iyali, to ka yi haƙuri sai ran da Allah ya baka. In ba ka da halin maku adalci ko ta farkon ne ka yi haƙuri sai ran da Allah ya baka daga falalarsa, to sai a za a yi kawai ka yi ta ƙarawa. Tunda babanku na jin magana, baba muna maka fatan alkhairi, Allah ya albarkaci zuriya. Amma waɗannan maganganu bisa ga binciken malamai ba su tabbata daga biyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam. Kuma wannan sadaki da aka kai in ba zai zama matsala ba, ina ba da shawari a karɓo shi. In kuwa ba haka ba a tsaya a ƙabiya kuɗin makarantar yara da shi, in kuma akwai matsala ya tabbata tunda ka an san baban, to tunda na san sadakin bashi aka ci, to ni da Adamu za mu biya bashin sadakin, za mu biya ka ita a bar mata ta yi buɗe bakin azumi da shi, sai a yi haƙuri lokacin da Allah ya buɗe maka daga falalar da kuma ka shirya sosai na ƙara auren. To insha Allah aka gaice kuma za mu je mu ɗaura aure kuma mu yi walima da shi. Ƙarin ma bismillah darasi na 19 watan Ramadan, in ka san ayat da za a tashi bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم.
جزاكم الله خيرا. الله يمكو البركة جي منطيع كان آيات تريد سبعين دا أفو يوضع متاش تريد سبعين دا قل أما منا كم مجنع كان حسبنا الله wani imal wakil. Lokaci yayi halinsa, Allah ya kaddara lokaci yayi. Allah ta'ala ya ce alladhina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasum su'un wattaba'u ridwanallah. Sannan ya ce wallahu bi fadlin azimun. Mun tsaya akan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alladhina qala lahumun nas, su sahabbai su ne waɗanda mutane suka ce musu su ne munafukai da kuma mushrikai. Innan nasa qad jama'u lakum, lalle Abu Sufyan da jama'ar da ke ƙarƙashin jagorancin sa mushrikan Makka sun taru don za su ga bayan ku, za su gusar da ku a bayan ƙasa. Fakhshawhum, ku ji tsoransu. Allah ya ce fazadahum imanan, wannan sai ya kara wa sahabbai imani. Wa qalu, suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil akanta muke magana lokaci yayi, amma bayan mun fassara kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil, ina maimaita cewa ni ganau ne ba jiyau bane. a wurare da dama na ga fa'idanta, ina daga cikin major beneficiaries waɗanda suka ci gajiyar hasbunallahu wa ni'mal wakil da izinin Allah, wanda hasbunallahu wa ni'mal wakil da izinin Allah ta musu rana, wanda hasbunallahu wa ni'mal wakil da izinin Allah ta kubutar da su, wanda hasbunallahu wa ni'mal wakil da izinin Allah ta tura su zuwa ga alheri. Har ga Allah, ina da misalai ba guda ɗaya ba akan wannan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil shine a matsayin jami'i, in kai kadai ne sai ka ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil, in ka ce hasbuna jami'i ne hasbiya kai kadai ne. Mafhum? Tayyib. Tana daga cikin mafi muhimmancin addu'o'i na neman kariyan Allah daga dukkan sharri ko fitina ko bala'i ko kuma cikin jarrabawa da ka shiga. Duk girman jarrabawa, riƙe hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, kai ta maimaita ta da bakinka a nitse, zuciyarka na bin ma'anar, sannan kuma kana ta tunani akan hukuncin Allah a cikin wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahi za ka ga abin mamaki, kuma wannan zai tabbatar maka tabbas Allah Allah ne, tabbas Allah Allah ne, babu kokwanto, Allah Allah ne, kuma Allah zai tabbatar maka shi Allah ne. Mun ba da misali, hatta annabawa suna rike hasbunallahu wa ni'mal wakil. Annabi Ibrahim, lokacin da aka jefa shi a cikin wuta, kamar yadda yake cikin suratul anbiya, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim fa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarina, kamar yadda yake cikin anbiya, ka dauki aya kaman tun daga ma 68 69 70 71, in ka dauki duk ayoyin nan kai, in ka ga dama mako ba tun daga aya ta 59 ka biyo kissa gaba ɗaya, ba sai na kawo ayoyin ba saboda lokaci. Annabi Ibrahim da kansa da ya tinkari jarrabawa daga wurin Allah, za a halakar da shi. Annabi ne fa shine abul anbiya, hatta annabin mu daga cikin tsatsansa yake, hatta annabi Yusuf daga tsatsansa yake, annabi mu annabi Yaqub daga tsatsansa yake, annabi Isma'il daga tsatsansa yake, amma duk da haka a matsayinsa na annabi kuma daga cikin ulul azmi minar rusul, shi kansa yana aiki da hasbunallahu wa ni'mal wakil. Da aka jefa shi a wuta, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yace fiyayyen halitta ya karanta da su, ana jefa annabi Ibrahim sai yace hasbunallahu wa ni'mal wakil ko hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hiya kalimatu allati qalaha Ibrahim hina ulqiya fi an-nar. Hadisin ya Bukhari a cikin Al-Jami' as-Sahih al-Musnad al-Mukhtasar min hadith Rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-Bukhari, hadisi na 4564. Ana jefa shi da yace hasbunallahu wa ni'mal wakil, ma'anan hasbunallahu Allah ya wadatar, wa ni'mal wakil madalla da taimakon Allah da tunkuɗa fitina da bala'i na Allah. Yana faɗa sai Allah ya ce, muka ce ya naru ya ke wuta, don ita wutar baiwar Allah ne, Allah ne ya halicce ta. Allah ya ce ya ke wuta, kuni fi'ilul amr ne, Allah ya umurce ta kasance. Menene bardar sanyi? To amma sanyi kala biyu ne, akwai mai cutarwa akwai mara cutarwa. Sanyi da ke kada mana yanzu mai amfani ne, amma sanyin fridge iya da amfani ga fruit da nama, amma fa bai da amfani an saka a ciki a yanzu, don kai ba gawa ba ne. To sai Allah yake kasance sanyi, amma sai yace mai wa salaman, sanyin amma mai aminci, ba irin sanyin fridge ba, ba irin sanyin da ake a Scandinavian countries ta Europe ba, sanyi mai aminci. Ala Ibrahim, ga annabi Ibrahim, Allah ta'ala ya ce sun shirya kaiji gare shi, sai muka sa su ne masu asara, bi ma'ana su suka shiga uku. Ta ga annabi Ibrahim hasbunallahu wa ni'mal wakil ta fitar da shi daga wuta. Annabi Muhammad da sahabbai hasbunallahu wa ni'mal wakil ta fitar da su, alladhina qala lahum an-nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasum su'un wattaba'u ridwanallahi. a cikin aya ta 173 da 174 a Al-Imran. Kaga Annabi Muhammad da shi da sahabbai sun yi hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sai Allah ya sa ba a mai yakin ba. Waɗanda suka dawo za su yi yaki da su din su ne mushrikan Makka karkashin jagorantar Abu Sufyan. Sai suka juya da bayan suka ce kai gara ma mu koma Makka mu koyi daga bayan mu shiri mu dawo. Kaga hasbunallahu wa ni'mal wakeel ta taimaki sahabbai bayan yakin Uhud. Ta inda abokanan gabansu suka juya da baya ba amma yakin ba suka tafi abinsu. Kaga wannan ke bayyana maka fitina na tinkaranka hasbunallahu wa ni'mal wakeel dalilin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da kai. Na ba ku kissar Abul Hasan. Abul Hasan kissa yayi hasbunallahu wa ni'mal wakeel zaki aka sa ya cinye shi kwana uku bai ci abinci ba. Amma wallahi da yazo yana cikin ibada haka zaki ne ta masa. Iya lansan jikinsa yana lasa ya tafi bai cinye shi bai bashi kuma kwanan zaki uku bai ci abinci ba kuma abinci yake nema har ma ake tambayinsa me kake tunani lokacin da zaki yazo ya tunkare ka kada sallah yace wallahi ma kuntu ufakkir fi ma kuntum tufakkirun wa ma khiftu mimma minhu takhafun illa ana aqulu fi nafsi al'abul asad najis am tahir li alla yanqudha wudu'i wa ana muttasilin billah yace wallahi ba na tsoron abin da kuke tsoro kuma ba na tunanin me kuke tunawa kawai ni tunanin da nake a sallah shine shin yawun zaki kan najasa ne ko ba da najasa ba don kada ya bata min alwalata ina ganawa da Allah. Ga kissar Abu Muslim bin Sawlani Abdullah ibn Sawl wanda ya rayu da fiyayyen halitta tsira da abincin sabbata a gare shi amma bai taba ganin sa ba yana kasar Yaman zamanin wani sarki mai suna Al-Aswadul-Anisti sunan sarkin yana da awar shi annabi ne ya kama Abu Muslim bin Al-Qawlani ya yi ta masa azaba da sauran masu imani duk da haka sai ya ce mai yurkin alayya fi ma afal wai sai mun inkari aka ce Abu Muslim bin Al-Qawlani ne ya zo gabansa ya same shi ya ce me za ka faɗa akan jama'ar da na azabtar ce Allah zai tambaye ka gobe kiyama kuma zai tada kai tsirara ya maka hisabi. Wannan sarki sai aka jefa Abu Muslim bin Al-Qawlani a wuta. Wutar da idan tsuntsuna wucewa ta samanta saboda karfinta har ga Allah wutar tana jawo tsuntsun ya fada. A cikin rami aka hura ta amma tsuntsu bai iya wucewa ta samanta saboda karfin wutar. Kuma dan adam bai isa ya zo kusa da wutar ya jefa shi ba. An dauki majajjawa ne. Aka dauki masu karfi aka dora shi akan majajjawa suka juya sai suka harba shi. Aka jefa shi cikin wutar wallahi yana fada yake cewa a cikin yana shiga wutan bai gama isa ba sai yake addu'a zuwa ga Allah ya man la yuhzamu junduhu wa la yughlabu awliya'u anta hasbi wa man kunta hasbahu faqad kafaita hasbiyallahu wa ni'mal wakeel yana daddaure da igiya sai igiyar dukka ta kone a jikinsa babu inda wuta ko silin gashi da wuta ta kone a jikinsa haka ya taka wutar ya fito a cikin wutar a gunsa ai Allah ne wallahi Allah ne in kaga waɗannan al'amura ba su yi ba gare ka wallahi tawakkalinka ne ga Allah ya karanci. Ibnu Qayyim rahimahullah yace law tawakkala al-muslim ala Allah haqqa tawakkulihi la azala al-jabal min makanihi idha kana ma'muran bi zalika in dai kana da tawakkali mai karfi abunda ma ba zai ba sai Allah ya baka ikon yi abubuwa nawa sahabbai suka yi wanda ya wuce kama hankalinka amma Allah ya musu baiwa da haka sun aikata shi. Tawakkali zuwa ga Allah yana aikata ajaib a rayuwar dan adam abinda ba ka zato sai Allah ya maka daga cikin da naga amfanin hasbunallahu wa ni'mal wakeel fashi aka manna ta ba ku labari tsakanin dambuwa zuwa Maiduguri ne sama da shekara 32 da suka wuce lokacin ina zuwa Maiduguri karatu sama da shekara 32 karatun addini aka mana fashi har ga Allah kwana ne yake gaba kuma naga amfanin hasbunallahu wa ni'mal wakeel har ga Allah da gani shi na bar kisar ko na baku muna cikin mota muna tafiya akwai wani aran ba da zan kai shi a lokacin ma asibiti ne ni kuma da yake na san garin sosai baban sa ya nemi na kai shi lokacin ba aran ma bane yaro ne bai wuce primary school ba idan sana ciwo zan kai shi asibiti muna tafiya a mota mun wuce wajen Dambuwa da motar ta baci mana bayan mun bar biyu daga Gombe ta dan baci sai muka gyara ta bayan gama gyaran mota babbar mota sai haka irin ba irin Borno Express na da masu tsawon nan ba J5 din ba masu tsawon muna zaune a ciki tana zuwa Gombe lokacin ta dawo wanda suka yi uni mai sun gane take ne daga suna dariya to wannan ya faru wajen 93 ne or thereabout me ke faruwa ni ina na dan yi karatun Qur'ani haka sai na gaji sai bacciyar dan dauke ni ashe da muka zo cikin hanyar ba ta da kyau kawai sai in fashi suka zo wajen ni ina bacci kawai dan fashi da yazo ya gani ta wajen window sai saka bindiga a kunne na haka ni kuma ban san me ba ina bacci sai na firgita sai na tunkude shi kuma sai dauka wai dan kwace bindigar ne zaka kwace min bindiga sai na rike bindigar haka da karfi na ki sakewa har ya harba ta yana juya ta da kaina ni ina rikewa ya fi ni karfi a zahirin halittarsa amma kuma Allah da ni yake tare shi ne bambancin ya rike za ka bata bindiga ina shiru yayye ya juyo ta yi gagara kuma har ga Allah karfinsa kai ka san ya fi karfi na amma wallahi Allah bai ba shi iko ba kuma ban nuna wai wani karfi na isa na rike ba kawai haka na rike ta amma gagara lankwasa ta ku fita a fita a motar jama'a suna ta fita ana kwanta a ƙasa yana ta kokarin har ya juyo ya harbe da ita yana harbin amma baya samu nan na rike da ita ina ga yayi harbi akalla ba zai gaza guda uku ba har a lokacin hannuna akwai inda ya dan shata haka ya nuna alama din ko yanzu akwai dan hannun nan da rike ta haka bayan ya gama sai sauko yana ga yana ai naga kayanka naga kaza da kaza kayan jikina kala blue ne har ya kula da komai muna fita a kasa aka ce jama'a su fita so su fita yazo duk cikin mu ya ga gara gane ne kuma ga kayan su ne a jikina ya zo yi gagargariya kuma wallahi ba abin da nake sai hasbunallahu wa ni'mal wakeel haka ya faru da mu a cikin jirgin sama na biyu ita ma wata kissa ce a nan Najeriya ta faru jirgi babu abun da bai da mu ba jirgin da zai dauke mu daga Abuja ya kai mu Maiduguri ya dauke mu ya ta yawo da mu ya yi jos ya yi kaza at the end dai pilot din ya ce har ga Allah wannan jirgi kawai sai dai hukuncin da Allah ya yi muna ciki wallahi ba abin da muke sai hasbuna nace ko ai ta hasbuna Allah wa ni'mal wakeel ba wani abu karata da hankali al'amarin na Allah ne hasbuna Allah wa ni'mal wakeel hasbuna Allah ta yi ce kowa ya tayi wani ya ce shi ba zai iya ba nace ai tayi har ga Allah bayan lokaci kadan sai jirgin ya ce alhamdulillah yanzu yayi rigenin kaza ba dade ba sai ga mu inda zamu je muka je muka sauka lafiya shi da kansa yace bai taba ga irin wannan abun ba a rayuwa sai bai taba gani ba a ce haka ya faru kuma jirgi ya sauka shi bai taba gani ba wadannan misalai ne kawai kwaya biyu din zan ba ku suna da yawan gaske matuka da gaske suna da yawan gaske idan zan bayar hasbunallahu wa ni'mal wakeel har ga Allah tayi wallahi tayi ka rike ta a duk lokacin da kake neman taimakon Allah ka rike ta Allah ta'ala ya hada mu da alkhairanta da izininsa in ka ce hasbunallahu asalin hasbunallahu mubtada wa khabar ne asalin sa Allahu hasbuna ne sai ya zama shi mubtada mu'akhkhar wa khabar muqaddam so da ka asalin sa shine Allahu hasbuna Allah ya wadatar mana shine in karki Allah ba kai asara ba duniya da lahira kai nasara wa ni'mal wakeel muna yawan fasara kawai ni'mal wakeel da cewa madalla da wakilcin Allah har ni wani lokaci ina yi amma asalin alwakeel ba iya nufin kawai wakili ba da iya nufin kaman menene kaman wani trustee ne wanda ka aminta da shi shi yasa Ibn Uthaymeen rahimahullah yace alwakeel ismun min asma'illah cikin alqawaid al-mufrada sai yace ma'anansa shine al-mudafi alwakeel ay al-mudafi shine wanda ke tunkude maka abu in ya tunkare ka na damuwa Allah ne mai tunkudewa duk abin da ya tunkare ka to Allah zai tunkude maka shi to duk inda ka shiga jarabawa rike hasbunallahu wa ni'mal wakeel shi yasa an ce muku mu major beneficiaries din ta da inda ta mun amfani biyun nan misali ne kada akwai da yawa wallahi da ba za su irgu ba na hasbunallahu wa ni'mal wakeel a ranma akwai wata aya da za ta taimaka muku in wannan ko mu ce kawai
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين
جزاكم الله خيرا الله يقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين
zai zama cikin suratul anfal aya ta 64 kenan.
Allah ta'ala yace ya kai annabi hasbukallahu, Allah ya wadatar maka. Kaga wani bangaren hasbunallahu wa ni'mal wakil ne, Allah ya wadatar maka. Sai yace wa manittaba'aka minal mu'minina, shi iya nufin annabi Allah ya wadatar maka da wanda suka yi mu'minai ne, ko kuma Allah ya wadatar maka mu'minai ma sun wadatar maka? Yawwa, Allah ya wadatar maka kai annabi da mu'minai, shi ne fassara. Wani lokaci ana kuskure a ce Allah da mu'minai sun wadatar maka, ba haka bane. Allah ya wadatar maka su ma mu'minai, Allah ya wadatar musu, shi ne tafsirin. So da haka da annabi da mu'minai ma an ba mu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah ta'ala ka ci gaba da amfanar da mu da hasbunallahu wa ni'mal wakil.
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
فانقلبوا سيد النبي صحابة سكداو صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ دَنِيْمَا دَغَوْرِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ دَكُمَ فَلَلَا لَمْ يَنْسَسْتُمْ سُوءٌ بَابُ وَلِتْشُوتَرُوا هَذِي تُوتَدَّسُ وَاتَّبَقُوا رِضْوَانَ اللَّهِ كُمَا تِكِنْتِي مَقُلْ اللَّهِ أَيْ سُنْبِيَ جَرْ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ ذُو فَضِلٍ مَأَبُوتٍ فَلَلَانِ عَظِيمٌ فَلَلَا وَلِيكِ مِي جِرْمَا مفهوم طيب ولا ما تفعلوا دي اياك باين ياكي قهدو في ين حدتا يا داوا غدا ده صحابي وانا ياي شهاده وانا ياي شهاده وانا ياي شهاده وانا يا كاري ا كفا وانا هنونسا يا كاري وانا ان فسا كانسا وانا يا رسا ايدنسا وانا ان فركا تشكينسا كوا ده irin jarabawansa sahabbai suna isowa madina wani na shiga gida bai kwabe kayansa ba sai aka ce manzon Allah ya ce ku dawo za a koma filin daga saboda mushrikan da suka biyo su har Madina daga Makka bayan sun juya za su koma suka ce kai da mu koma Makka yadda muka musu jina-jinan nan mu koma Madina mu karifa su mana gaba daya. Sai Allah ya turo mala'ika ya zo gaya sai ya kalla cewa suna dawowa. Annabi yana isa gida sai ya ce a gaya sahabbai kowa ya shirya a kara komawa. A lokacin babu wanda ya ce no, shine allazi nastajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabakumul qarr, ga cutarwar amma dukkaninsu babu wanda ya ce ai ad-darurat bihul mahdurat, babu wanda ya wannan. Su kuma waɗanda suke mushrikan suna dawowa sun ko kama hanyar Makka sai suka ce a dawo Madina mu kara tasu. Wannan kuma yake bayyana mana wani darasi, idan ka tozarta mutum ɗaya kai na biyu kai tsokada na uku ya kawar da kai, karka sake ka haƙura. Mahaukaci ne, wawa ne bai gane cewa duk haƙurin mutum akwai iyaka ba, ko dutse akwai randa yake haƙuri ya gangaro daga sama, haƙurinsa yake ƙarewa. Idan kana tsokanan wani kai ɗaya biyu uku huɗu to ka haƙura, in ma yayi ne ka bari. Mutumin da ke da tsananin haƙuri idan ka kai shi bango, idan ya yi retaliating ko zai tamka baka ya fi kuma kowa bala'i. Mutumin da ke da tsananin haƙuri to karka da kai shi bango, ko iyalinka ce in haƙurin ta na da yawa to ran da aka kai mace mai haƙuri bango ko babu zaman lafiya. Idan mai gidanki mai haƙuri ne da Allah ke yi karki zama kar korowa ya yawa, wato in ka ɗan koro shi ne a ɗan tauna sai a hura, in ka ɗan gatsa sai ka ɗan hura, amma kar a yi ta gatsawa kullum. Mun taba muna yara ƙanana mun je lambu can jeji, muna ƙanana da su Professor Zahir Dino Ibrahim. Sai wani mahaukaci ya shiga lambun wani yana sata, mai lambun da ya zo gansa ya ɗauki ƙaya, bulaliyar ƙaya, ya fara bin satar mangwaro yana dukan mahaukacin, yana gudu yana gudu yana gudu, mahaukacin na iho yana binsa ana karabu da shi sai bi yake. Maimakon da kaɗan daka uku huɗu biyar ka dawo, mahaukacin nan ƙarfinsa ya ƙare kuma ya ga ya gaji ba a bashi ba, yana matsawa gaba sai ya samu wata ƙaya lafiyayya bulala, kawai da ya ɗauka da ya juya sai mai lambu shi kuma ya juya shi ba zai gudu. Mahaukacin ya biyo shi suka wuce lambun, wanda ya rako mai lambun har gida. menene laifin mai lambu da kadan bi mutum kadan mora ɗaya biyu sai ka hakura to duk mutum mai hakuri idan ka kai shi bango idan ya tashi to bai da sauki shi ko korowa kai na mutum aka danyi in ma taka da hakuri iyalin ka to ga dan tsokane ta ɗaya biyu dan aka zaka ce hajiya ya hakuri da Allah please kidan ya hakuri a yabe mun sai ayi mulmuli karka ce wai hakita tana da hakuri ayi ta tosar da ita ba a haka ran da ka kai mai hakuri bango to idan ta tashi ita ma dangerous ne ranar to shine abin da mushrikan nan suka yi kun zo Uhudu kun dan samu wata nasara suka ce to mu dawo da suka dawo suna dawowa kuma fiye fallaci sabai su dawo sai Allah ya sanya tsoro a zukatan mushrikan sai suka ce kai kar mu yadda mu saki da su gaskiya gara mu gudu sai suka gudu to shine sahabbai suka bo mahadar da aka ce za su suka samu ai a dan suka sauka ga inda suka ci abinci amma sun gudu Makka to shine Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin minallah sahabbai da suka bo wajen suka ga babu fata suka tara koma Madina to sun koma bi ni'matin minallah ni'ima a wurin shine Allah ya sa ba a yi yaki na biyu ba a gefe bayan Uhudu ba a yi yakin bayan Uhudu taken ba wannan ke bayyana idan yaki ya zo Allah ya sa ba a yi shi ba to ni'ima ne shi yasa ya ce kutiba alaykumul qitalu wa huwa furqul lakum a Baqara aya ta 216 216 so da haka shi dauke yaki ba a yi shi ba ya tankare ko ai kurkul lakum ba abin so bane da man yaki kar mu rika dauka imani ne mu rika fatan gamuwa da abokin gaba manzon Allah ya ce kar ku rika begen haduwa da abokin gaba in ya zama dole ne ba yadda aka iya sai ku cije amma ba wai abu ne mai kyau a rika fatan yaki ba addinin musulunci ya halatta da yaki a babin larura ne a lokacin da aka kawo muku hari ku kare kanku ko kuma za ku je ku kwato wasu mutane masu rauni da aka sace ake azabtar da su ko kuma a halin da ake zalunci ba a adalci in ba irin wannan ba babu inda addini ya halatta so kula ga wannan shi kansa musulunci ba kawai da takwabi yadda ake faɗa yi watsu ba musulunci ya fi watsuwa a halin zaman lafiya fiye da halin tashin hankali duk kafashen da suka fi kowanne yawan musulmai a duniya babu inda aka je aka yi yaƙi koda da reza ne ina aka yi yaƙi a Indonesia waɗanda sahabbai suka je ko tabi'ai suka yi yaƙi babu su so da haka shi musulunci yana bunƙasa ne idan ana zaune lafiya ana karantarwa don shi ƙarfinsa na musulunci wallahi ƙarfin hujja ce in dai da hujja ne to ba a kada mu dai bai dalili don mu riƙe Qur'ani da Sunna ba a kada mu da ƙarfin hujja so da haka musulunci zaman lafiya yake bukata don addinin Allah isa zuwa ga jama'a yanzu nan masallacin inda taro ake wannan ihu wayo kaza kaza ana ta yi wa'azi zai yi ai zaman lafiya da nutsuwa babu inda ya kai majalisin ilimin addini babu inda zaka tara jama'a da wannan yawan dubbai din a zauna lafiya babu kura babu ture ture babu bakaken maganganu sai tarin me addini nan ba da addini bane ana cikin tsotsi ne sai yiwu wani sai ya juya ce a ran ma sai kai ko ba ga kira sai a ran ma sai kai a ran ma to ba in taron addini ne kowa sai ya nutsu ya zauna wuri daya shi yasa shi addini nutsuwa yake bukata in babu nutsuwa yanzu ana ihu wannan karantarwa ma ba zai yi ba ba zai yi ba wannan karantarwa sai kowa yayi shiru ya nutsu don haka ni'ima daga wurin Allah shine rashin yin yaki fanqalabu bi ni'matin minallah kuma wanda yake bayyana mana dukkan wata ni'ima da muka samu daga wurin Allah ne lafiya ni'ima ne abinci ni'ima ne kwanciyar hankali ni'ima ne aure ni'ima ne ƴaƴa ni'ima ne aikin yi ni'ima ne sana'ar yi ni'ima ne jarin kasuwanci ni'ima ne gani ji sauraro duka ni'ima ne duk wata ni'ima daga Allah ne Adam akwai misali a Qur'ani
وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ
cikin suratul nahl ko aya ta 53 Allah ta'ala yace wa ma bikum min ni'matin dukkan wata ni'ima da kuke da ita famin Allah daga wurin Allah take dukkan wata ni'ima a duniya daga wurin Allah ne wannan iya nufin dan adam sanadi ne dan adam Allah zai turo dan adam ya zama sanadin baka ni'ima din amma ni'imar ta Allah ne amma dan adam sanadi ne shi Allah da ya maka ni'ima ka gode masa kai yabo gare shi dan adam da ya zama sanadin samun ka ni'ima karka butulce masa ka gode masa karka ci amanar sa kuma ita ni'ima ta Allah ba ta karewa kowa zai roƙa Allah ya bashi
وآتاكم كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
wannan cikin suratul ibrahim kenan go aya ta 34 Allah ta'ala yace wa ataakum min kulli ma sa'altumu Allah ya ba ku dukkan abin da kuka roke shi Allah zai iya ba wa kowa abin da ya roka a duniya kaga inda muna da hankali babu dalilin hasada kowa a duniya idan ya roka Allah zai ba shi abin da yake so duniya da lahira in ma abin da ka roka ba shi yafi alheri ba sai Allah ya baka wanda yafi alheri kuma yace idan zamu zauna da dukkan mathematicians mu da duk computers din duniya da duk calculators din duniya don mu hada total number ni'imomin Allah Allah yace ba za mu yi kirga su ba wa ataakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha dukkan iya lissafin mu a duniya wallahi da duk professors ba za mu iya computing ni'imomin Allah subhanahu wata'ala ba har da statisticians mu duka gaba ɗayan su na hango wani amini na mai sunan babana da ya karanta statistics na ce barin sa su a ciki shi ma dukkan mu haɗu don mu irga ni'imomin Allah ba za mu iya yi ba saboda a jikin ɗan adam kaɗai ni'imar Allah ba za ta iya ba yanzu inda Allah ya ga dama sai mai da kai maciji yanzu yin ka mutum da Allah ba maka ni'ima ba yanzu da Allah ya ga dama ya yi ka sauro ya za ka yi ko ya mai da kai ɓera yanzu a ce a mai da kai ɓera ya za ka ji a duniya a mai da kai kare ko gafiya ko kadangare ko kunkuru wanda yana daɗewa a duniya kunkuru rayin sama da shekara 150 don ka daɗe tunda mutum na mutuwa da ɗan wuri to sai ka zama kunkuru kai 150 years wa yake sa zama kunkuru a nan to ni'imomin Allah ba za su ilgo ba shi yasa Allah ya ce sai suka dawo bi ni'imatin minallah ni'ima daga wurin Allah shine ba a yi yaƙi ba sannan wa fadlin da falala menene falala shine Allah ya ba su ladan yaƙi tunda sun je wajen 100% amma ba su yi yaƙin ba shine falala sun je wurin amma ba a yi ba tunda abokan gaba su suka yi tsokana kuma sun gudu sun ji tsoro tunda ku da ba ku tsokane su ba to ga ni'ima babu yaƙi ga falala ladan zuwa din da government an ba su shi 100% 100% shine wa fadlin don sunna ce ta Allah ta'ala idan jarraba ta zo in abokan gaban sun gudu kuna da lada in sun tunkare ku kuna da lada kowanne ya faru annasara aw shahada kana da misali a Qur'ani
qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayni ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون
wannan zai zama cikin suratul tauba ko aya ta 52 kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayni shin akwai abin da kuke dafan mu da shi in ba ɗayan guda biyu ba ɗayan biyun nan shine an-nasr aw ash-shahada mu kuma muna nan muna dafan azabar Allah ta'ala ta shafe ku in ba ta shafe ku ba aw bi aidina ko kuma hannunmu ya maganin ku shi yasa abinda wannan yake bayyana mana duk abin da ya faru ga mai imani alheri ne shine babban darasin da muke koya a nan shi yasa hadisi mai dadi wannan hadisi ni dai yana mun dadi matuka da gaske a rayuwa in ka tambaye daga cikin hadisan da suka fi kowanne dadi a rayuwa zan ce maka iya cikin su ba zan ce shi yafi kowanne ba ba yana cikin su shine ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra shakara fakana khairan la wa in asabathu dharra sabara fakana khairan la wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min wa yarwitu hadithi da na suhayf wa yadawana shi a littafin sa muslim Allah ya maka albarka duka ka gade hadisi na nawa Allah ya maka albarka, haka ne hadisi na 2999 a Sahihu Muslim, haka ne. Allah ya maka albarka. Muna samun magada yanzu da yawa a Qur'ani, ga ka kana yi ga Haran Madisa yana yi, ran nan akwai yaro ɗanmu da aka kawo mun daga Kuma ya haddace Qur'ani yana bin tafsiri na, sunansa Haran Adamu Bello, matashi ne tun daga Abuja, daga Gombe Kuma ya tafi har Abuja sai ya gani. Ni ba na gari kwana bakwai yana jira na Adamu Bello, kawai kauna ta yake yi duk ayat da naja masa a Qur'ani sai ya gaya mun nan batta. Nace yaushe ka fara? Yace ina bin tafsirin ka. Nace ni ma sai nayi. To kaga Isa alayhi Ibrahim ya samu magada, kuma gada dama suna kokari, to shine gadan alheri. Yanzu inda wani gidan karuwai ko na giya muka bude, kaga ai da sharri ya faru. To yau ko da suwa muka yi muna da magada, idan za a ji aya 10 nace me number, inda nace Isa ya gwada Haran ma, to insha Allah zai da takwas ko tara kuma da zaman sa anan ya fara, to alhamdulillah yana taimaka sauki wajen marja'i. Duk gamban da aka baka zaka je ka duba, an kana son yin research da yawa, kuma yana kara ma fahimtar Qur'ani matuƙa da gaske. Eh, so muna da magada, ga su Isa su dis duka ana kokari. Ustaz na Malam Ibrahim Saleh, ga su Adamu Bello daga Kuma duka, to kaga akwai, idan yau Isa bai nan to ya samu magada, ga su nan, amma gadan alheri in ya sha Allah shi ne. Wai aniyar ka ta bi ka, to Allah ya sa aniyar mu ta alheri ta bi mu. Allah ya sa aniyar mu ta bi mu. Annabi ya ce in za ka yi mamaki, ka yi mamakin al'amarin mumini. Duk abin da ya faru a rayuwar mumini alheri ne. In kai mumini ne, in ka samu alheri, in ka rasa alheri, lafiya alheri, rashin lafiya alheri, kai dariya alheri, kai kuka alheri. Annabi ya ce duk duniya ba mai wannan gata din sai mumini. In abu mai daɗi ya faru ya yi murmushi alheri, in abu na bakin ciki ya faru ya yi bakin ciki, kuma daga baya zai zama alheri. Sau da dama idan ka nemi wani abu kana mumini, Allah bai baka ba, to hanin ga Allah baiwa ne, gaba zai zama maka alheri insha Allah. Don haka sahabbai suka dawo, lam yamsasuhum su'un, babu cutarwa, kuma suka bi yardar Allah. Allah ma'abocin falala ne mai girma. Allah ya ƙara mana falalar sa duniya da lahira. Allah ya jika iyayenmu da malamanmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidul Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu a'lam.